sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar Juma'a babbar rana 14 ga watan Afrilun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, rundunar sojin Sudan ta yi gargadi cewa yaki na iya bacewa tsakanin ta da dakarun sa kai da aka girke a birnin Khartoum ba tare da an yi shawara da ita ba. Kasar Rasha ta ce muddin ba a dage takunkuman da aka tsaka ba don hana ta jigilar kaya ba, to ba za ta yadda a tsawaita yarjejeniyar jigilar kaya a tekun Bahar Aswad ba. Sannan kasar Sabiya ta ce sabanin yadda wani kundi da aka kwarmato ke nunawa sam bata tura kayan yaki ma Ukraine ba.
To kanin labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zabuka a gobe Asabar a wasu jihohi da ba a kammala zaben gwamnoni ba.
Hukumar zabe ta shirya domin gudanar da zabe gobe Asabar, duka ayyukan da ya kamata mu yi gabanin zaben an yi su. Jami'an tsaro muna aiki na haɗin gwiwa tare da su za su ba da dukkan tsaron da ake bukata.
A cikin shirin za ku ga cewa dakarun sojin Niger sun kama wasu 'yan bandiga yayin da suke fashi da makami. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikara zai gabatar. Haka zalika muna dauke da karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya kuma masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin Sudan jiya Alhamis ta yi gargadi kan yiwuwar barkewar fada tsakanin ta da dakarun sa kai na kasar masu matukar tasiri waɗanda ta ce an girke a Khartoum babban birnin kasar da wasu wurare ba tare da an tuntube ta ba. Zaman tsattsar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa FRS a takaice ya dada tsanani a 'yan watannin nan, wanda hakan ya sa alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa don farfado da shirin kasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya. A wani bayani, rundunar sojin ta ce girke dakarun na RSF da aka yi a birnin Khartoum da wasu wurare na kasar ba tare da amincewa ko haɗin gwiwa da hukumar soji ba saba ma doka ne karara. Kasar Rasha jiya Alhamis ta ce muddin kasashen yamma ba su kauda nau'ukan tarnaƙin da suka yi ma jigilar kayan hatsi da takin ta ba, to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma wadda wa'adinta ke karewa ranar 18 ga watan Mayu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Turkiyya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsin Ukraine a tekun na Bahar Aswad a watan Yulin bara don a taimaka a rage matsalar karancin abinci a duniya, wadda wannan yakin ya dada tsanantawa ta wajen kawo tangarda ga jigilar da ake yi daga wasu wurare biyu da suka fi samar da hatsi a duniya. Matukar ba a samu ci gaba wajen warware wasu matsaloli biyar da ke damun duniya ba, to babu ma dalilin shiga tattaunawar tsawaita yarjejeniyar jigila a tekun Bahar Aswad har bayan ranar 18 ga watan Mayu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha. Kasar Sabiya bata taba sayar da makamai ko albarusai ma Ukraine ko Rasha ba, ko da yake mai yiwuwa ne makaman Sabiya sun isa fagen daga ta wajen wasu kasashen, a cewar shugaban Sabiya Alexander Vučić jiya Alhamis. Ya yi wannan maganar ce kwana guda bayan da kafar labarai ta Reuters ta bayar da rahoton cewa bisa ga wani kundin sirri na hirkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Sabiya ta amince ta samar da kayan yaki mai Ukraine wadda ke yaki da mamayar da Rasha ke mata, ko kuma har ma ta tura kayan yakin. Sabiya bata tura kayan yaki zuwa Ukraine ba, kuma ba za ta tura ba, abinda Vučić ya gaya ba manema labarai kenan. ya kara da cewa haka zalika Sabia bata tura marasha makamai ko alburusai ba kuma ba za ta tura ba ga dadaddiyar kawar tata.
To an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yara Adamawa dake arewa maso gabar da Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya na cikin shirin kammala zaben gwamnati a jihohin guda biyu a Asabar din nan. Za a maimaita zaben ne a wasu mazabun jihohin guda biyu don samar da wanda ya zarra domin ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zabe. Nasiru Adamu Ilkaya ya hada mana rahoto akan haka.
Wasu jihohin kuma kamar Kano, Zamfara da Sokoto akwai maimaita zaben wasu ko duk kujerun majalisar dattawa da wakilai. Hukumar zaben INEC ta ce ta shirya tsaf don gudanar da kammala zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labaru ta hukumar.
Hukumar zabe ta shirya domin gudanar da zabe gobe Asabar. Duka ayyukan da ya kamata mu yi gabanin zaben an yi su. Jami'an tsaro muna aiki na haɗin gwiwa tare da su za su ba da dukkan tsaron da ake bukata lokacin zaben da ma bayan zaben.
Maimaita zaben Jihar Adamawa ya fi ɗaukar hankalin ƙasa don kasancewar yar takara mace Aisha Binani a APC. Ke kalubalantar gwamnan jihar Umar Finciri da ke neman tazarce karo na biyu karkashin jam'iyyar PDP. Dattijan siyasar Nefu Hussaini Gariko ya ce zaben na 2023 ya zama babban darasi a Najeriya amma duk da haka bai kawo sauyin tsarin masu takarar zaben ba daga muradun lashe zabe kadai maimakon zama wakilan jama'a na hakika.
Domin an ce Najeriya ta mutum uku ce, mutum ɗaya na farko tukunna da mai wayo da wawa da mara hankali. In ka kore waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi ne ƙasar za ta zauna lafiya, amma in ka kawo wannan hurumin a gurin da yake zaune to magana ci gaba babu. Shi wawa ina ganin cewa zai iya kaiwa ga ci ba zai kai ba, shi mai wayo ina ganin da wayo zai yi dabarar da zai kashe mutane ba zai kai ba. Shi kuma mahaukaci yana ganin ya hauka ya rabu da abin da yake hannunsa ya zama wancan ɓace ta shi ne zai mar mafuta, to wannan ba mafuta ba ce. Ina fatan Allah ya sa a samu dama a gyara waɗannan abubuwa ɗin.
Hakanan gari ko ya ce yayin da gwamnati mai ci ke dagewa don samun ƙarin jihohi, ‘yan adawa kuma sai sun koyi kulla ƙawance matuƙar suna son nasara kamar yadda jam'iyyu suka narke gabanin 2015 suka kafa APC.
Ita siyasa hannu riga ce sai an faga, wannan ta yi gabar, wannan ta yi yamma, wannan ta yi kudu, wannan ta yi arewa, domin ita siyasa a faɗa da gwamnati kan naki ne sai an taru nasuru. Mutum ɗaya ba zai iya karya gwamnati ba sai mutane sun taru sun yi ƙarfi. A in mun yi misali a baya APC din nan da take mulki yanzu haɗuwa ake yi da kare da kura da damusa da zaki da yanyawa da biri aka haɗa aka zo aka haɗa gwamnatin ta zo ta ci zabe.
Masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ‘yan adawa musamman babban jam'iyyar adawa ta PDP ta gaza komawa can ƙasa wajen talakawa kamar yadda shugaba Buhari ya dinga yi har ya tsare madafun iko.
Jam'iyyar da ya kamata a ce ita ce ta fita a adawa saboda ta taɓa riƙe mulkin ƙasa ba ta koyi darasin an yi amfani da fushin mutanen da suke ƙasa da ‘yan jari hujja an kwace gwamnati a wurinta ba su su ba su sauko ƙasan wa'annan mutanen sun nemi ƙuri'a ba sai har yanzu suke neman ƙuri'arsa a tabbatar da ita akan masu hannu da shuni da jari hujja wato ita jam'iyyar PDP babban kuskurenta kenan.
Duk jam'iyyar da ta lashe zaɓe ranar Asabar hakan zai ƙara mata ta goma shi a lamuran tarayya da ma farautar wasu jigajigai daga wasu jam'iyyun don ƙara ƙarfi gabanin babban zaɓen 2027. Nasiru Adamu Ilkaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Ilkaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan za kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, hukumar binciken Amurka ta FBI ta kama wani ma'aikacin tsaro ɗan shekaru 21 dangane da wani babban kwarmato da aka yi na ɗaruruwan shafukan bayanan sirrin gwamnatin Amurka da na soji, a cewar Attorney General na Amurka Merrick Garland jiya Alhamis. Jack Teixeira, wani jami'in ɓangaren kula da bayanan sirri na dogarawan tsaron sararin sama da ke Massachusetts, ya shiga hannu ba tare da wata matsala ba a wani gida da ke Dayton, Massachusetts da yammacin jiya Alhamis, a cewar hukumar ta FBI. Ana ci gaba da gudanar da bincike kuma hukumar ta FBI ta ce jami'anta na ci gaba da abin da ta kira gudanar da wasu ayyuka na tabbatar da tsaro kamar yadda doka ta tanada. Galan ya ce an damƙe Teixeira ne dangane da binciken da ake yi kan kwasar bayanan sirri na tsaro da ajiye su da kuma yada su ba bisa ka'ida ba. Ministocin harkokin wajen kasashe bakwai na kungiyar G7 za su yi amfani da tattaunawar su a Japan a mako mai zuwa wajen auna tasirin matakan da suke daukawa a gabas ta tsakiya, a cewar majiyoyin diplomasiya jiya Alhamis, yayin da al'umura ke sauyawa ta yadda tasirin manyan kasashen yammacin duniya ke dusashewa, don haka suke ta faɗi tashin ganin sun ci gaba da yin tasirin. An shammaci Amurka da kawayenta na Turai a watan Maris bayan da China ta yi nasarar cimma jituwa tsakanin manyan abokan gaban yankin, wato Saudiya da Iran, wadda ta hada da farfado da hulɗar diplomasiya bayan mummunar gabar da aka kwashe shekara da shekaru ana yi, wadda ta dada ruru ta kiyayya a fadin gabar ta tsakiya. Masarautar ta Saudiya na kuma ƙara kaimi wajen maido da hulɗar bai daya da shugaban Syria Bashar al-Assad, tana mai ban sahun sauran ƙasashen Larabawa wajen ɗaukar matakan kawo ƙarshen zama saniyar ware da Syria ke yi a yankin, duk wadda nuna damuwa da ƙasashen yamma ke yi. Ƙasar Iran ta fake da jigilar kayan tallafi da ake yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar ƙasa a Syria, inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawar tata Syria, a cewar wasu majiyoyi tara.
To, a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Subhanallah. Dakarun sojin Niger sun kama wasu 'yan bindiga yayin da suke fashi da makami, hakan kuna zuwa ne a daidai lokacin da wasu mahara suka kaiwa wani ayarin motocin soji da suke yi wa masu hakan zinari a yankin Arlit Rakia. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dawo da zaman lafiya a yankunan da ake fama da matsalar tsaro shine babban burin gwamnatin Niger ta sa a gaba, a yayin gudanar da binciken ba sani ba sabo karkashin operation garkuwa don kama maharan. Gamayyar jami'an tsaron Nijar su yi nasarar kama wasu 'yan bindiga, hakan na zuwa ne kwanaki bayan da wasu mahara suka kai wa ayarin motocin sojin da suka yi wa masu haƙar zinari a yankin na Arlit Rakia, lamarin da ya sanadar rasuwar sojojin ƙasar biyar, wasu biyar ɗin kuma suka jikkata. Nuru Malam Sani shine shugaban da'irar yankin Arlit.
Muka shiga tukuru yaƙi da babu wasa, babu kakkautawa. Alhamdulillahi sojojin mu sun bi su, sun kamo an ta'adda mu a gudun mu ga zuga da mota da suke aiki kuma da ta'addan shi da suke wa'annan nan sati guda kullum sun attack hanyar Arlit da sama ka. Yanzu dai Allah ba jama'a tsaron sa'a sun bigi motai da dusar suka bigi motai, dole ta tsaya su kamo su, ga sanin sun kawo su uku ne ga sanin da bindiga. Sai in ce jami'an tsaro sun cancanci abu, muna ƙara ba su goyen baya 100% kuma muna so ko ina sun kasa Niger a ce Allah ba mu jami'an tsaron nasara.
Injiniyar Malam Sani, gwamnatin Nijar na shirin gudanar da gagarumin bincike a wuraren haƙar zinare daban-daban da ke cikin jihar Agadez.
Mun hukunta daga can kululuwa aka sa wata sabo operation, duk wani bakin haure, duk wani bako wanda bai da fuskan ka'ida surtu a tantar barkata da dikin zinariya, sai an share komi da komi nan da wata uku. Komi za a share shi, babu kowa za a kore kowa da kowa, har dan kasa za a kore shi. In yaso an daidaita komi da komi, ɗan ƙasa za su komo su maye wuri su ci gaba da aikin su. Aikin nan nasu biskan ka'ida da sojoji da duwan da police za a kai su aiki biskan ka'ida gurbatacce kowane iri ne da kowace ƙasa ya zo ya share shi.
Masana sha'anin tsaro na ganin ƙarawa jami'an tsaron horon dubaru yaƙar 'yan bindiga da kuma ba su albashi mai tsoka zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar. Dawa Abubakar, masanin tsaro a yankin Arlit.
Gwamnati Seho ya tashi ɗan daka ya ba su horo na ƙware, kumbancin horo kuma ya miƙa musu zan ce maka kayan aiki wanda isassu wadatattu kuma wanda zai sa su san yadda za su samu su samu galaba bisa wannan 'yan ta'adda. Kuma ya kamata a ce gwamnati kamar ya rinka ba albashi wanda idan suna bisa fagen yaƙi suna samun shan ƙoƙari, wannan abu ne wanda ke sa rama sai ka ji aiki da ake yi zai ci gaba kuma zai ƙara bunƙasa.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Sai da Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
da gwamnati za ta nemi kudi ta tallafa wa talaka in haraji za a ƙara ma ino ba sai a ƙara haraji ba in ko ino a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba bar a tallafa wa talaka
kun duba ɗan kwanan baya an dan samu matsaloli na kudi ko shi yasa sai ka saka bura a ƙara musu lokaci don su ci gaba cewa
wasu daga cikin ƴan majalisar tare Najeriya kenan ke daddale dalla dallan dalilan kaba hukumar tallafa wa talakawan Najeriya JPJP shi kuwa shehu malamin jami'a a jami'ar Bayar da ke Kano Professor Nasir Adamu Aliyu gaya wa duniya yake cewa akwai yiwuwar sabuwar dokar zaben Najeriya ta sa shari'o'in zaben shekarar 2023 su dau zafi
kuma zabi tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata ai sharadi guda ɗaya shine dokar zaben ta kai idan aka je aka tarzuma a kuma zabi aka tarzuma a kuma aka tarzuma ko su ce anan kada sake zabi ai wuce zero
sai dai kuma shi ɗaya daga cikin masu taka takarar taka kujerar shugabancin masaukinan tarayyar Najeriya gaya wa duniya yake cewa yadda takarar musulmi da musulmi a jam'iyyar APC ta kawo rudani to dole ne a yi takatsantsan cikin jam'iyyar APC kada a zo a yi wasu ɗan ɓangaren ƙasar nan laifi
yadda muka shigo wannan zaɓe akan muslim ticket to dole ne mu hatara mu tabbatar cewa kowace shi'a an ba ta haƙƙinta don a ƙara samun ingancin zaman lafiya a ƙasar nan
waɗannan faso mun taɓa tatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da din ranar juma'a ne kukan yi da fifi shiri na 113 cikin jerin shirin manuniyan da ke san nuna masu sauraron shi yadda ake kamun kifi da yiwa kamun kuma amma na daren daloli ne yasa masa da jan tare Najeriya suka dage don kafa hukumar da za ta rinka kulawa da tallafawa talakawan Najeriya da suka ce koda bashi za a ciyo ya kamata a tallafawa talakawan saboda suna neman tallafi Sanata Yusuf Abubakar Yusuf na masarjan tarayyar Najeriya ya ce wannan tsari ne suka tsatsafo da shi dan ganin sun yi wa gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari wakafi.
Ai kowace dokar da lokacin da yake yinta. Wannan kuduri da muke kokari mu yi da can ba da wannan kuduri. Muka gani no ya kamata ino a ita gwamnatin President Muhammadu Buhari ta bar wani abu a baya ya sa muka gani ya kamata yi wannan kuduri a fitar da aikin daga wajen ministry a daraiti commission na zaman kanta.
Baka ganin kamar zai zama an dora wa gwamnati wasu nauyi ne na daban domin kuɗaɗe ake bukata a kashe kuma yanzu haka gwamnati ta ci basu suka da suka fi ƙarfinta.
To abu ɗaya ino a aikin gwamnati ta tallafa ino talakawa ƙasa. Ba za ce kuma yau ba talakawa a Najeriya ba don haka duk inda gwamnati za ta nemi kudi ta tallafa wa talaka in haraji za a ƙara ma ba sai a ƙara haraji ba in ko a ba su ka kuma za a sake karba ba sai a sake karba bar a tallafa wa talaka za a yi a wasu ƙasashe haraji ake ƙarawa in ya kama a ƙara haraji ba sai a ƙara haraji wadda a tallafa wa talakawa.
Game da maganar ƙara tsawon wa'adin kashe kuɗin kasafin kuɗin bara kuwa sanata Abdullahi Ibrahim Gobir ne ce ai dama dai can majalisar ƙasa ta saba ƙara wa'adin aiwatar da shi wannan kasafi.
Kin san dama ana da abundant projects da yawa a ƙasa to in ba a yi ba karshen da su ma waɗannan su zama abundant projects kin duba hanyoyi da yawa da su an sa a cikin budget amma ba yi ko shi sa muka ci wa cincinta a ba da wannan yanci a ci gaba shi ma a yi implementation dama mu abin da muke abin ne a ci gaba da wannan ba a yi implementation wadancan ba da ka a samu abundant projects ai ko wace gwamnati a nan kuma ko wace gwamnati muna karawa mu ce ga wa'adin da mun ka kara mu a ci gaba ai ba wannan yanci ta farko kusan duk shekara muna hakan bambancin da aka shine wannan mun dan kara abin ba saboda ta gani kun duba ƴan kwanan baya an dan samu matsaloli na kuɗi to shi yasa sai aka saka bura ƙara musu lokaci don su ci gaba su wani ne kun duba ga wannan shekara an yi samu wannan ƴan matsaloli
kuna maganar zancen ci gaba da ayyuka kun samu ƙarin kuɗaɗe ne
kai to ba ku gani hadda saka gwamnatin budget aka yi na wajen about 819 billion yanzu muna ganin in an ka bi haka aka ba da wannan time to za ki ga cewa a ƙarshen ta komai an riga an bi shi a hankali kuma an gama kun ba ta
Timbaya taba hannu akan sabuwar dokar zabe ta shekarar 2022 da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin wasu ƴan kasa suke ganin a gaskiyar magana harkar siyasa da shari'a a Najeriya za ta ƙara zurfi babban lauya na kasa san kuma malami a jami'ar Bara ta Kano Professor Nasir Adamu Aliyu ya ce maganar karakin zaben bana fa akwai abubuwan lura saboda dokar da aka kafa dinnan za ta ƙara wa masu ƙara ƙarfi
ita shari'a ta zabe a daga wannan yanda dokar ta tada kusan bambancin su da tada kadan ne saboda yanayin da shi electoral apps wato dokar zabe ta kawo su in sauye-sauye wanda misali kaga da sai a bar mai kara da kotu da kuma wanda yake kare kansa akan maganar ne overvote ma'ana a ringizan kuri'a yanzu kuwa wannan dokar zaben ta yi bayani filla-filla to wannan ya fito da abubuwa fili saboda haka ba za a sha wahala da yawa su haka bana soki zabe wajen in dai an zama ringizo ba wuya an soki
me bambancin a ringizan nan da kuma zancen violent na tarzoma
yau kaga shi dokar zabe ta kawo abubuwa guda biyu ta yi maganar wato a ringizo overvote ta yi maganar disruption a ko tarzoma ko tarwatsa ko kan dalili zai hana ko da wata ba kayan zabe ba sai aka zo aka hana zabe aka ta hanya ne tarjima to sai tace shi malam zabe ya soke zabe idan misali an yi aringizon kuya ko kuma idan an samu abin da ake cewa disruption a dawo wajen 24 shi ma a sake zabe a gurin in zai yi ko kuma hukumar zabe tana dama ta sa lokaci da take ganin ya kamata a yi sharadi guda ɗaya shi ne doka zabe ta kai idan aka je aka yi tarzoma a hukumar zabe aka yi tarzoma a hukumar aka yi tarzoma to sai tace anan kada sake zabe a yi wuce zero
game da cece ku can tukuyukuye tunar sabon amsar dokokin jihar Yobe honorable Musa Lawal Maja kuran da aka ce shugaban masar dokokin jihar Yobe da ya kariya ta bayi kowa ya ce gaske ne abin ya faru amma dai shi yanzu ba shi da wani korafi
gaskiya ni a rayuwa na da na taso ba ni da burin cewa sai nayi kaza amma kullum ina barwa Allah zabe ya da abin da Allah ya gaba mun shine daidai kuma ita siyasa dama abu ne na jama'a sun ce mun zo ni zan yi sun ce mun a zan ce to nagode
kamar shi babban abokin karawarka wanda a halin yanzu shine kakakin majalisar dokoki na jihar Yobe wani sako kake da shi zuwa gare shi
sakon da zan faɗa mar illahi aka mai gida nan da na yi siyasa a ƙarƙashin na tsawon shekara takwas sakon da zan tura mara da su da mutanensa sai ko in ce Allah ya ba su ikon ju abin da ya faru da runguman kaddara kuma
akwai raɗe-raɗen da ke yawo a kafafen sada zumunta na social media cewa ka taɓa sukar ra'ayin shi wannan kakakin majalisa har ma kuma ya sa 'yan sanda sun kulle ka
ni dai dama duk abin da mutum ya man ba na ɗaukar shi wani abu na san Allah ne ya aiko min kuma ko da ya min wani abu ma ba ni da burin cewa ni in saka mar da wani abu ni dai tsakani na da kina ya zama
eh amma da gaskiya ta wasa 'yan sanda sun kulle ka din
eh gaskiya ya kulle
turka taka takunta kewa dan haiwa kan kujerar shugabanci masaukilan tare Najeriya ta sa wasu daga cikin masu na ganin ya kamata jam'iyya ta tsoma baki kada a jefa wannan kujera cikin kududdufi Dr. Abbas Tajuddin Nazariya na cikin suka zare takobin takun tabbatar da sun lashe shugabancin majalisar kilan tare Najeriya sai da kuma ya ce don ne jam'iyyar APC ta tsoma baki kada shukar da ta yi a ƙarshe ta zo ta yi mata kofi
wannan majalisa ta koma zai kasance ina cikin kusan mutane zan ce ba su ci 15 ba wanda suke ranking numbers saboda zan koma na hudu kenan ina gani a cikin wannan gaba musamman in wannan kujera jam'iyyar mu ta yi zone ɗin zuwa northwest cewa kusan babu wanda zan ci a yau shi ke gaba da ni a bisa dadewa ba ko wanda ke gaba da ni akan sanin aiki yasa nake ganin lokaci yayi da ni ma ya kamata in fito da in bada na gudunmuwa na tabbatar da jam'iyya da kuma gwamnati wanda take kai da wanda za ta zo gaba za su so a tabbatar da kowace shiya na kasan nan an masa adalci yadda za a raba wa'innan muhimman mukamai ga kowane shiya saboda shine adalci ga kowane shiya shine kuma zai ƙara takaita korafi a kasan nan musamman a wannan gaba da kawuna sun rarrabu a bisa addini da kuma kabilanci yadda muka shigo wannan zabe akan muslim ticket to dole ne mai hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta haƙƙinta don a ƙara samun ingancin zaman lafiya a ƙasar nan
iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin su fa na ƙara ƙarewa ne kamar da yadda manuniya kan bukwakwafi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 45 ne su yi sallamar sakin kujerun da za a fara kiran su da suna tsaffi kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Mamu Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudanar dawo da muliyoyin da ke zuwa muku babu cin zarafi ji ni Isalol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To badalla a gaishe ka yanzu kuma ga karatu alqur'ani a bakin yara manyan gobe.
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون.
سلك الله العظيم يدكم قاعد ننساقو
يا سلام
ya namu na sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce mabakin talauci ya dukana ranci tunda uwa ta ta kaini wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwa na tace ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kenan da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna nace ba ni bane ni ne shi an min bulala kowani walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kaini nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nake biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin light in biya kudin daki in kuma nemi abinda idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abinda ina haihu zan sai rago in bayar a ce miji na yake ai sunan ya na dafa wake na na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan nana kuda saboda ina neman kudin da danje asibiti
kallabin shirin na wannan makon Fatima Muhammad Watara da ake walakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya Amurka duniya a tafin hannunki
mata kuna kokari jau yana to ma dalla sai a biyo wa shirin mu na wato na dare kenan a ranar Lahadi domin jin wannan shirin yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen rundunar sojin Sudan ta yi gargadi cewa yaki na iya barkewa tsakaninta da dakarun sa kai da aka girke a birnin Khartoum ba tare da an yi shawara da ita ba. Kasar Rasha ta ce muddin ba a dage takunkuman da aka kakaba don hana ta jigilar kaya ba to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar kaya a tekun Bahar Aswad ba. Kasar Sabia ta ce sabanin yadda wani kundi ke nunawa sam bata tura kayan yaki ma Ukraine ba.
duka abinda zamu iya kawo muku kenan sai kuma shirin mu na hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo a daidai karfe 8 agogon Najeriya ne jiyar kamar da Chadi karfe 7 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya shirya bada umurni da injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Kyle Baba ya ko makiyarike muku fatan alheri daga nan Washington assalamu alaikum